Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran wanda ni Usman Ahmad Kabar zan karanto. Kafar yada labaran Koriya ta Arewa ta rawaito cewa shugaban kasar Kim Jong-un ya bada damar a inganta makamansu masu linzami samfurin ballistic wanda aka yi gwajin su a baya. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu da Arewa, wato KCNA, ya kara da cewa Mr. Kim ya ce a kara inganta makamansu domin gano karfin bannar da za su iya yi idan an harba su. Shugaban ya ce sai sun gwada wa makiyansu cewa sun yi nadamar abin da suke yi musu, domin kuwa suna yi wa Koriya kallon hadarin kaji, inda ya ce sai sun ɗauki mataki a game da ita Koriya da yadda mutane suke kallonta a duniya. Ko a ranar Alhamis da ta wuce, sai da Koriyar ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango zuwa cikin teku. Ana zaton gwajin martani ne ga atisayen sojojin Koriya ta Kudu wanda ta yi haɗe da sojojin Amurka, wanda Koriya ta ce wannan abu shiri ne na mamaya. Ofishin kiyaye haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce gwamnatin ƙasar Sudan ta Kudu ta aikata abin da ya saba wa dokar duniya gaba ɗaya na kashe fararen hula tare da tarwatsa ƙauyukansu a yaƙin basasar ƙasar. A sabon rahoton da suka fitar a jiya Juma'a, suka ce dukkanin ɓangarorin mayakan sun aikata tsantsar ta'addanci a kan farar hula cikin dabara, tare da kaucewa laifin da suka aikata musamman a shekarar 2015 lokacin da sojoji suka yi rauni a ƙasar. Masu binciken Majalisar Ɗinkin Duniyar sun gano cewa sojojin gwamnati da wasu matasa mayakan sa kai na goyon bayan gwamnati sun kai samami zuwa wasu ƙauyuka da suka yi kace-kace da su, musamman ƙauyukan waɗanda ba su goyon bayan gwamnatin ƙasar. Jami'an ƙasar Rasha sun koka da cewa hankalinsu a tashe yake a ƙoƙarin samun bayanai game da mummunar mutuwar Michael Lessin, wani mataimaki na musamman ga shugaban ƙasar Vladimir Putin. Jami'an sun ce an sami gawarsa ne a wani ɗakin otal a nan birnin Washington DC. Manyan shugabannin Rasha sun yi magana jim kaɗan bayan fitar da sanarwar mutuwar Mr. Lessin. Haka kuma, inda Rasha ke wa gwamnatin Washington magana cewa ya kamata su ba su bayanin abin da ya faru a kan lamarin domin a bayyana cewa ga abin da ya kashe shi Lessin. Haka kuma an ce ya sha wuya sosai kafin mutuwar tasa. Jami'an 'yan sandan Amurka na cewa an sami gawar wannan mamaci ne a wani ɗakin sana otel, sannan kuma da alamar ya sha wahalar raunuka da suka hada da kansa, kafadu da kuma hannuwansa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya amince da korar duk wani wanda aka samu da hannu a cikin zargin aikata cin zarafin saduwa a lokacin da sojojin majalisar ke aikin kiyaye zaman lafiya a ƙasashen duniya. Bangaren sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniyar ya zaɓi rungumar kundin littattafan nan da aka rubuta na tsarin mulkin yadda ya kamata a hukunta duk waɗanda suka yi laifi, wanda Amurka ta rubuta shi a matsayin na wucin gadi aka gabatar a majalisar da niyyar cewa za a iya masa gyara. Jakadar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce wannan mataki ne da ya fito a fili na cewa za mu ɗauki mataki a cikin aikin namu wanda zai kawo cin zarafin da aka yi ya samu a hukunta duk wanda aka kama da laifi. Shi ma jakadan Burtaniya a Majalisar Ɗinkin Duniyar ya yi magana da cewa za a gaggauta ɗaukar mataki game da wannan abu da ya faru, wanda kuma bai kamata ya bullo daga inda abin ya bullo ba. Wasu daga cikin 'yan majalisar dattawan Amurka na ta kokarin kawo dokar da za ta sake hada Amurkawa da iyalansu musamman Amurka 'yan asalin Koriya ta Arewa, wanda wannan yunkuri yana gaban majalisa inda abin yake zuwa daidai lokacin da Amurka da Koriya ta Arewa ke cikin tankiya. Haka kuma game da harbe-harben makaman da suka yi masu linzami masu cin dogo da gajeren zango ya ja an kakabawa ita Koriya ta Arewa takunkumi. A ranar Laraba ne su sanatoci kamar Mark Cory Gardner na Republican tare da Mark Warner na jam'iyyar Democrat suka gabatar da kudirin a gaban majalisar dokokin da ke nan Washington. Kudirin dai ya yi maganar yadda Koriya cikin shekaru 60 da suka wuce suka yi yakin da ya raba iyalai da danginsu tsakanin Amurka da Koriya ta Arewar. Dokar tana buƙatar cewa Koriya ta Kudu za ta zama wadanda za a tuntuba, haka kuma a cikin Koriya ta Arewar ma za a tabbatar da wadanda za su sa ido game da iyalan da za su je haduwa da iyalan nasu na can. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce kimiyyar fasahar zamani za ta iya zama wata hanya da za ta kawo ƙarfi tsakanin kamfanonin gwamnati da kuma kamfanoni masu zaman kansu domin magance wahalhalun da Amurka take fuskanta. A jiya Juma'a ne shugaban ya bayyana haka a wajen taron bikin kaɗe-kaɗe na fasahar zamani da aka yi a birnin Austin da ke jihar Texas da ke nan Amurka. Sannan ya ƙara da cewa kamar yadda ya faɗa hanya ce da za ta iya haɗa wannan da wancan ta zumunci. Ya yi jawabin ne a lokacin da yake gabatar da jawabi na farko da wani shugaban Amurka ya taɓa yi a irin waɗannan taruka na kaɗe-kaɗen fasahar zamani. Ya ba da misali da yadda fasahar zamani suke sauƙaƙa al'amura musamman ga ɗalibai, domin kuwa ya ce suna iya yin rijista bayan sun sami makaranta ta kan yanar gizo. An binne Nancy Reagan, tsohuwar matar shugaban ƙasar Amurka Ronald Reagan, inda aka tuna da rayuwarta cikin raha da kuma kukan zuci na rabuwa da ita a lokacin da ake binne ta a kusa da kabarin mijinta da ke tsaunukan da ake kira Simi Valley a jihar California. Nancy ta mutu tana shekaru 94 a duniya sakamakon tsayawar zuciya a garin Bel Air da ke California ɗin. Matar shugaban ƙasar Amurka Michelle Obama ta halarci wurin addu'ar binne ita wannan mamaciya, inda ta hada da ziyarar 'yan uwa da kuma dangin Reagan daga 'yan Republican har kuma waɗanda suke cikin Democrat. An tuna da marigayiyar a matsayin wata mata guda ɗaya tilo da ta ki ɗaukar wargi, amma kuma hakan bai hana ta tsantsar biyayya ga mijinta Ronald Reagan ba, wanda take wa lakabi da Roni.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne.
Kullum ina ta du'a Rabbi ya bani mai kaunata, sannan idan ya bani ya ban mai hankali da nagarta, sannan iya ta mutunci mai ladabi ta zama tata. Ya Rabbi yayi min canji ya ban sahiba mai safita, zancen ta za ku biyo na a sando ba zan ki furtawa ba. Rubabban aboki buna na iskina sirina koyarwa ne cikin makaranta, ya ce da ni in zauna zai kawo abin tarbata, na jira shi ne ya shigo a gaban matan daban.
To ma da lakafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau, muna nan ɗauke muku da rahotanni guda hudu. A rahotanmu na farko da na biyu za su yi magana ne akan cututtukan da ke addaban jama'a a yanayi na zafi. Rahotonmu na uku zai yi magana ne akan illolin cutar zazzabin cizon sauro da kuma yanda ake gane wanda ya kamu da cutar. Yayin da a rahotonmu na hudu zai mana magana akan cututtukan da ke addaban mata yayin goyon ciki da haihuwa.
Baya ga waɗannan rahotannin, wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda za ta tattauna da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa da ke Abuja akan irin ƙoƙarin da suke yi domin kawar da cutar lasa daga Najeriya.
Madalla gaida Mamman Nasir.
Kafin ya dawo sai wata yarinya take gaishe ni. Sauran kawayen da ta tabi su tana tai musu nuni. Wannan abokin malam ne su ma suka gaggaishe ni. Ladabin niyan nan ni ya ban sha'awa ba zan manta ba.
Masana harkar lafiya sun tabbatar da cewa cutar sankarau cuta ce da ke yaduwa sakamakon yanayi na zafi wacce take kawo matsaloli da dama. Wakiliyarmu Halimatu Abdullahi na dauke da rahoto daga dutsen jihar Jigawa.
To ko menene alamun ita wannan cuta? Dr. Sambo shine director a babban asibitin kwararru dake karamar hukumar birnin Kudin jihar Jigawa ya bayyana alamomin cutar.
Mutum yakan iya sassankarewa bayan tsananin ciwon kai da yake samu da kuma yanayi na zazzabi, akwai kuma su imau cewa mutum har zai iya suma. Kuma ciwo ne mai tsanani wanda idan ba a je asibiti ba an samu magani da ya dace, mutum yakan iya rasa ransa matuƙa.
Wasu lokuta musamman ma mutanen mu a karkara idan suka ga alamomin wannan cuta sukan danganta hakan da cutar iskoki, to ko me likitan zai ce kan haka?
Ilimi ne ya nuna cewa wannan ciwon ga alamun sa kwayar cuta ce take shiga cikin jikin mutum ta jawo wannan matsala, wanda duk an yi bincike duka ya tabbatar da wannan. Saboda haka ba daidai bane mutum ya tsaya yana zargin ko ya ce ko maye ne, ko kuma ya ce wasu mutanen boye ne ko aljanu ko iska, wannan shi yake jawo tsaiko wajen zuwa asibiti har mutum a samu rai ya salwanta.
Ko wane kira likita zai yi ga al'umma domin gujewa kamuwa da cutar ta sankarau?
A wannan yanayi na zafi ya kamata a tabbatar idan an kwanta an bude taga, kuma mutane da suke cikin ɗakin ba su fiye guda uku ba. In sun fi haka kuma a tabbatar cewa tagogi suna da yawa kuma iska tana wadatar su yanda za su yi numfashi sosai, iska za ta shiga ta fita.
Wane tanadi na rigakafi gwamnatin jihar Jigawa ta yi domin gudun afkuwar annobar ta sankarau? Dr. Kabir Ibrahim, director ne a sashen gunduma na ma'aikatar lafiya a jihar Jigawan, ya yi mana ƙarin bayani.
Yadda muke ɗaukar sankarau ne wasu kalo ne ta kaman kala biyu. Akwai wanda ake kira epidemic meningitis, shine wanda ake gudu na gama gari. To kusan duk anan hankalin mu yake, saboda shine lokaci da zaki ga mutane da yawa sun kamu da irin wannan larura. To shi kuma wannan yadda ake yi rigakafi ake ba wa na dogari wanda ake gangami gida-gida aiwa mutane allura. Ita kuma allura tana ɗaukar lokaci idan aka yi shekara biyar da ta wuce, har yanzu tana da ƙarfin da za ta iya kare mutane a al'umance.
Halimatu Abdullahi, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Shi ma wakilinmu da ke maraɗin jamhuriyar Nijar tattaunawa ya yi da ƙwararru a harkar kiwon lafiya game da cututtukan da ke watsuwa a yanayi na zafi.
Dokta Mada Amadu, ƙwararren likita Kaura Hassau, ya wani fashin bakinsu.
Dan sankarwa sani ga lokacin ga na zafi tana addaban mutane, ana iya ma a samu annoba ta dan sankaro. Saboda an sani lokacin sanyi ƙwayan cuta da yawa ba haihuwa suke yi ba, in ma suna haihuwa kaɗan ne. Amma da inda aka ce zafi yanayi ne su wanda suke bukata, lokacin ne suke nema wanda zai sa su yadu nan take ba ta lokaci ba. Ko da dai ko ba lokacin zafi ba ana iya samun dan sankaro, amma dai ga lokacin ga na zafi an yi ganin cutar dan sankaro. Dan sankaro cuta ce wadda ƙwayan cuta ne ke haddasa ta. Ko bayan sankaro ga lokacin cingana zahi akwai shine masasarar cizon sabo, shi ma ga lokacin zahi. Kuma ga yanayin ga namu na kasashen wadanda ake ce ma lepitropico, nan ne dida masu sabo yake. To ga lokacin zahi ne shi ma ƙwayan cuta wadda ke haddasa masasarar cizon sabo take samun dama ita ma ta ayyayyawa. Zahi na yanayi yana sa shi ma zahi na jiki kenan dole ne wannan zahin da ya karu sai ya mutun dole ne ya dinga jibi mutun ya dinga zuwa yana zub da ruwa to wannan hitar ruwa shike sa jiki yayi sanyi in fa zahin yayi yawa yana iya kawo mu mutun kai karamcin ruwa a cikin jiki yana iya kai mutun ga halaka yana iya kai mutun ga dehydration dole ne sai an zuba wannan ruwa a cikin mutun inda ana son ya samu lafiya akwai abinci gaskiya ga lokacin zahi sai mutane su yi takatsantsan a san yanda za a yi shi abinci lalacewa zashi guba ce za a samu a cikin wannan abinci a dan in an ci wannan guba sai ta bata mishi kwadodi ta bata mishi kwakwalwa ta sashi zawo jiki da shi rikice saboda shigar wannan guba
wadansu cutukan suna da nasaba da kazamta domin haka ne magabatan barki irin su Malam Bakar Bako mataimaki ga shugaban Rassar Da'ira ya kira ga Umar Birnin Maradi
kwalbata an yi shi dan magudanar ruwa muna roƙon su dan Allah da annabi su kama mana tsabtan nan in ta girku amfanin kowa da kowa ne duk inda ba tsabta ciruta yawa take inda an da ciruta ko kun san babu lahiya babu kwanci hankali mu daina kwaso shara muna zuba cikin kwalbati
duk da cuta ba ta rasa magani to ina mutukan dauka ga sankara ko kuma zuban cizon saro Dr. Mana Amadu da kiran su irin na yau da gobe
to shi dan sankaro dai abinda ake bukata in dai mutum ya ga alamomin shi misali wani masassara ciwon kai amai wuya ya kage to ya kamata nan take a nuhi likita
mutane ke cewa cikin zahi idan mutum ya kwana daki shina ish kamar cutar dan sankaro ina gaskiya
a wannan ba gaskiya bane in kaga mutum ya kamu da cutar dan sankaro sai ki ya dauko wannan kwa cutar ne daga wani in mutane sun tare wuri daya hakan ga saboda ana iya dauka shi ta hanyar iska to sauro shi kuma dai abu ne wanda mutane ba gajiya muke ba za mu saki hodi riga kan shi dai abu ne wanda kuwa sani tsabta ce ta mu tsabta ce ta gida tsabta ce ta gari tsabta ce ta jiki tsabta ce ta komi da komi
Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Niger
a gaida Shaibu Mani shin ko mai sauraro ya san ta yaya ake gane mai dauke da cutar zazzabin cizon sauro Muhammad Salisu Rabiu na da ƙarin bayani a cikin rahoton da ya aika mana.
Dr. Hawwa Abdullahi ta asibitin koyarwa na Malam Aminu dake Kano ta yi ƙarin haske akan yadda cutar take da kuma yadda take illa ga al'umma.
Ita cutar zazzabin cizon sauro kamar yadda muka yi aka yi magana aka ce zazzabi abubuwa da dama suna iya kawo zazzabi. To amma kuma kowane zazzabi na kowane bangare da ya shafi mutum yana da alamu da yake nunawa. Amma kamar shi zazzabin cizon sauro idan mace ta kamu da shi ko yaro ya kamu da shi zaka ga cewa alama ta farko shine mutum zai fara yawan gajiya yawan kasala a ce yau ciwon jiki gobe a ce ciwon kashi shikenan a ce jiki yana ta nukurkusa sai kuma zazzabi daga nan to idan abin ya haba kuma sai kaga ana ta tashin zuciya amai ciwon kai wasu kuma sukan samu dan canje-canje ma na alamun ciwon ciki ko gudawa to duk wannan alama ce ce kin na cewa akwai zazzabin cizon sauro mai karfi a tare da mutum to idan kuma tafiya aka bar shi karfi ba tare da an dauki mataki ba to zazzabin cizon sauro zai iya taba ko ina a jikin dan adam wasu in yayi karfi ba a maganta da wuri ba kaga zai iya taba masa kwakwalwa idan ya taba kwakwalwa zaka ga shine sai aka mutum ya fita hayyacin sa ko a ce yayi jijjiga ko a ce ya suma to wanda irin wannan an samu kaga babban matsala ce wanda zaka ga su irin wayannan mutanen ma ba a kula da su a sauran gurare da ake kula da sauran mutane sai a kai su guri na musamman wurin da ake cewa special care unit ko intensive care unit anan ake kula da su saboda ana son su samu sauki ba tare da hayaniya ba idan ta habaka tana iya shafar wannan sannan kasancewar inda ne maka bayanin yanda ake kamuwa da ita in ta shiga tana farfasa yayan jini to zaka ga wasu kuma alama ta suna ma kamar alama ce ta shawara ido ya kada yayi kore shar to kaga wannan shi ma matsala ce wacce take iya ciwo take iya kama mutum kuma wannan yana nuna cewa hanta ta riga ta illata so ita ma wannan alama ce wacce take iya nuna idan tafiya ta tafiya zai ta iya kama huhu za ta iya kama zuciya musamman ma koda kaga koda ta fi mata illa kuma ba wuya kaga an ce mutum ba shi da jini saboda yawan farfashe wannan jini yake kasance kuma ana zukarsa sai kaga cewa jinin mutum ma kwata-kwata ya tafi babu shi
idan an ga wannan alamu wace irin shawara za a ba mutane
to abinda ake so ma tun farko da mutum ya fara jin ba daidai ba a jikin shi ya gaggawa zuwa asibiti saboda idan mutum ya jinkirta kuma bai san irin illar da za ta faru ba mai yiwuwa alamun in suka zo ba lalle a samu saukin sa akan lokaci ba musamman ma ga ita mace mai juna biyu kaga idan zazzabin nan ya kama su ya fi wacce ta dauki ciki na farko illa saboda ita ce ta dauki ciki na farko kuma take dauke da jariri amma matar da ta saba daukan ciki yau gobe jibi to zaka ga ko da ya kama ta ba zai mata illa kamar wancan ba, saboda zai wahala a ce mace ta dauki ciki gaba ɗaya har ta gama watannin ta ji haihuwa bata sami zazzabin cizon sauro ba. To wacce ta dauka a karon farko, to ita ta fi samun matsala, saboda na abu na biyu tana kula da kanta, tana kula da jaririn da take dauke da shi. Sannan kariyar jikinta ta ragu, ba kamar yadda take ita kadai ba. Idan ita kadai ce wannan kariyar ta za ta yi mata amfani, amma saboda jariri yana tare da ta, shi ma yana buƙatar wannan kariyar daga gare ta. Saboda haka sai kaga illar da za ta samu yafi na wanda mai mace mai haihuwa biyu uku hudu za ta samu.
Dr. Hawa Abdullahi ta jaddada muhimmancin zuwa asibiti akan kari da zarar an ji alamun cutar, saboda la'akari da irin illar da cutar ke haifarwa ga al'umma. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu daga Kano Dabo. A jihar Bauchi, wunyoyi da hukumomi ne ke fafutukar kawo ƙarshen mace-macen mata yayin goyon ciki da haihuwa. Amina Abdullahi Girbo na ɗauke da rahoto.
Shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa ya bayyana har yanzu gwamnati tana ta ƙoƙarin ganin raguwar mace-macen mata.
Yi mace-macen mata masu juna biyu da ƙananan yara abu ne wanda ya addabi jihohin Arewa, musamman ma na Arewa maso gabas. Amma ita jihar Bauchi wani kuduri da shi gwamna ya dauka na 5-point agenda na health, wanda a ciki akwai strategies da yawa wanda aka dauka saboda a magance wannan mace-macen. A ciki akwai free maternal child health, wanda duk wata ana ware wasu kudade wanda ake siya magunguna kyauta wa yara kanana. Akwai kuma kamar su MNCH week na wanda wasu ya satin iyaye mata da kanana, MNCH da maternal newborn and child health, wanda ana yin su so biyu a shekara, wanda su ma an yi targeting din saboda mata da kananan yara din. Banda hakan akwai muna da cibiyoyi maternity wajen guda 500 a jihar Bauchi, wanda an yi su ne saboda a kula da mata masu zuwa su haihu da kuma kula da su kananan yara din. Kuma an dauki ta wani fannin akwai abubuwan da suke jawo mace-macen mata kamar su gudun jini haka idan an haihu, kamar postpartum hemorrhage kenan, wanda kuma ganda ake amfani da shi wanda shi ne misoprostol. A Bauchi muna da wani program wanda yanzu ma ana an yi reviving din shi, wanda ake bai wa mace in ta bayan ta haihu dan ya tsaya da wannan. Sannan kuma akwai su ne kananan yaran kamar irin su gudawa da sauransu, zinc ORS da duk suna ci magungunan da ake siya ana raba mu yara din don su sha maganin wannan abubuwa. Abin da yake faruwa saboda primary care center da muke su a Bauchi suna da yawan gaske, muna da wajen guda 177 wanda yanzu suna active ana amfani da su. Amma asalin wanda muke amfani da su saboda haihuwa wanda ake kira maternity suke nan guda 500 ne da guda ɗaya, saboda haka round din su gaba ɗaya cikin wata ɗaya kan yi wahala. Su amma abin da muke yi in an raba su rabi wannan watan aka basu, wani watan sai abin musu haka. Amma dai abin da ake shi ne in an bayar din za a tabbatar cewa zai overlapping into one water din abin nan su kuma wancan din an basu. So yanzu haka nan shi wannan satin akwai wanda sai ma za a basu nasu review meetings, wanda su kuma sukan zo ne su haɗu a waje guda a basu magunguna kamar na shi kula da haihuwa da kuma misoprostol din su chlorhexidine. To chlorhexidine ma wanda ban gaya miki da farko ba, shi ma yana cikin magungunan da ake amfani da su. Shi kuma akan sa a cibiyan yaro ne bayan haife shi, saboda neonatal sepsis wanda wani lokaci kan shiga cikin cibiyar su, ayoyin cuta su sa yaro ya develop wasu infections wanda yake jawo rasin rai. Ba ma raba shi cikin sauran magunguna, muna yin abin da ake kira review meeting, wanda za su zo ne a review meeting a ga me suke consuming, me suke bukata, a basu su koma da shi asibitin su.
Pharmacy Adamu Ibrahim Gamawa, shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, yanzu kuma sai tattaunawa ta musamman da wakiliyarmu na Abuja Madina Dauda ta yi da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa da ke Abuja, bisa irin matakan da suke kan ɗauka domin wayar da kan al'umma game da cutar lassa.
To waɗanne matakai ne kuke ɗauka wajen faɗakar da mutane hanyoyin da za su kare kansu daga kamuwa da wannan cuta?
To a kin san akwai hanyoyi iri-iri, akwai su jingles, akwai su posters, akwai su radio communication, television communication, akwai su magana da manyan al'umman musu kamar su manyan su sarakuna, su manyan malamai wanda suke su da suke tare da mutane, da kuma aiki da gwamnatocin local government wanda suke su kuma suna can kasa da mutane. So a dinga dai yada duk abin da ya kamata ya da mutane su san cewa ba wasa da lassa, ba a wasa, yana iya kama kowa. So dole ne kowa ya mai da himma, kana da zazzabin ya fara tsanani, kana ciwon gabobi, kana ciwon wuya, kadan samu abin kiran mutum ya bata lokaci na uku kuma shine idan mutum ya fara jin wannan kaman cututtukan jikinsa bai yi sauri ya je ya kai kanshi wajen magani ba to shi da kansa yana cikin danja amma ya fi masa yan wasu cikin danja domin kana gida kana da wannan cutar jini na fitowa ba wuyawa wasu yan uwanka kuma su ba sun kamu da su kuma su ma sai da Allah kiyaye mun sha ganin wannan to wannan karan mun rage wannan irin faruwan da yawa kuma mun gode wa Allah
to bangaren abinci kuma fa da mutum ke iya ci ana iya dauka
sosai ko ai dama irin suka shigo gidaje kamar da daddare to idan mutane ba su rufe abincin su ba sai su haye cikin abincin su su ta ci su ta fitsari suna ma tutuwa akan abincin to mutane suka zo kuma su sani ba sai su dauka babu da sama abincin wasu ma sukan ga cewa bere ya ci abincin su yanke wani inda bere ya ci sai su ci gaba da cin abincin duk yana jawo wannan matsalar babban abunan ne da kuma su shanya kaya bakin hanya ino shanya su do su akwai da garin kwaki garin duk wannan jawo wahala suna tafiya gida to su wannan bayan ba sa zama cikin gida su daga bakin kusa da gidanka bakin hanyar nan suke su ba sa zama cikin gida abin mamaki ba su zama gida ko mun kin gidanka sai da su shigo su koma su san jejin nan daji su nan suke to kana shimfida wannan kayan abincin na kana shanya su kana tafiya kai sai su fito sai su fito sai su har kai su wasa kai su ci abin za su ci su yi fitsari su abin da shikenan kana zuwa to da ka ko ka ci ko kuma ka fara tattara kayan nan to kana diba virus din kenan wato kwayoyin da suke jawo cutan bayan mutum ya kamu da cutan so shi muke fadi a wannan karan mun san cewa talaka ba su da wasu hanyoyin busar da kayan abincin su sai sun shimfida su a rana da sauransu amma yanzu haka muna magana da wasu jami'o'i masu fasaha mu ga yaya zamu yi mu yi yana muka yi da annoban darma na ta zamfara mu kirkiro da wasu hanyar yanda maimakon ana shimfida kaya akan kayan abinci akan titi da sauransu mu taimaki talakawa mu nemo kirkiro wasu hanyoyi yanda zamu iya mu kamar musaya yanda suke yi da a fi da su daga hanyoyin na gargajiya a samu fasaha a sami yadda za su iya su koma sabon hanyoyi da za a shimfiɗa kayan abinci wanda ɓera masu samu su shiga ba.
Ya ɓerar da ke kawo cutar lasa take irinsu ɗaya ne da ɓerayen da muka sani?
Ba irinsu ɗaya ba ne su sun fi ƙanƙanta amma suna da dogayen bindi ko suna da kuma kamar mamama da yawa kamar ba ɗaya ba biyu ba kisan wancan da ƙyarma za ki ga nununsu amma wannan suna da nuna wajen 18 kuma suna da saurin gudu suna saurin tafiya da tsinin baki kan su sirara haka to su ba wuya sun kowane rami ɗan ƙaramin rami na gidan ma ba zai shiga ba su za su shiga su fita su abin nan.
Madina Dauda kenan a tattauna wata da Dr. Abdulsalam Nasidi, shugaban cibiyar kula da cututtuka ta ƙasa da ke Abuja akan matakan da cibiyar ke ɗauka domin wayar da kan jama'a akan cutar lasa. Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada amanta a kasance da mu. Amma ko mai zuwa a madadin shi Nasiru birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
A gai da Malam Iro da Tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Kafar yaɗa labaran Koriya ta Arewa ta rawaito cewa shugaban ƙasar Kim Jong-un ya ba da damar sake inganta makamansu masu linzami samfurin ballistic bayan gwajin da suka yi a baya wanda wannan gwaji har ya ja aka kakaba wa ƙasar takunkumi. Ofishin kiyaye haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce gwamnatin ƙasar Sudan Sudan ta kudu ta ɓata mutane da dama wanda ta yi sanadiyar mutuwarsu da kuma ƙauyakunsu. Jami'an kasar Rasha suna kokarin gano cewa menene musabbabin mutuwar wani tsohon mai ba shugaban kasar shawara wato a karkashin Vladimir Putin. Jami'ai sun ce gawarsa aka tsinta a wani hotel yana mace a bayan ya sha wahala da alamar an shake shi ya shushura da kafa da hannuwa.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.